Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa. Shirin zamantakewa mahanga ne da ke nemo hanyoyin fahimta tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin.
Malamai da pastoci, rakuma da buɗa hajaja.
Rashin cikakken fahimtar tauhidi da sauran sharuɗa da addinai suka kunsa yakan janyo munanan fahimta tsakanin addinai da mabambantan aƙidu. A lokuta da dama irin waɗannan rashin fahimta kan zame gardama, a wasu lokatai ma har ya kai ga sabani da tada jijiyar wuya da kaurewa da fada da kashe-kashe. Masana musamman waɗanda ke aikin wanzar da zaman lafiya na iya ƙoƙarinsu wajen faɗakar da al'umma da mabiya addinai kan yadda za su bi ƙa'idodin addinansu don samar da fahimtar juna ba tare da tashin hankali ba. Ga yadda hirarmu ta kasance.
Mun sani cewa Najeriya ƙasa ce da take da addinai daban-daban, sannan kuma mun san cewa a cikin addinan nan akwai bangarori daban-daban. A cikin addinin Krista za ka samu akwai ɗariku daban-daban, a cikin addinin Musulunci akwai aƙidu daban-daban, waɗanda a cikin koyaswansu wani lokaci akan samu ɗan ƙananan bambance-bambance wanda shi ma yakan zama matsala musamman a cikin al'umma. Sannan kuma ya kamata a ce mutane addinin na ya taimaka musu har su samu waraka, su samu zaman lafiya tsakaninsu. Dukan littattafan nan da Allah ya bamu, ya bamu ne domin mu ya zama mana alƙibla ta yadda za mu yi rayuwa, zama mana da daɗi, ba dai ya zama da tashin hankali ba. Muna da baƙi da suka shigo zauren. To Mr. Austin Dacin Daliyo, barka da zuwa wannan zaure namu.
Ina idar da gaisuwa.
Yawa, to sai kuma Alhaji Salis Bashir.
To jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Gode wa Allah da samun wannan zarafi.
Yawa, bari mu fara da kai Mr. Austin, da yake kana aikin zaman lafiya ba wani sabon abu bane, ayyukan da kuka saba yi ne. Yaya tattaunawa tsakanin addinai ko kuma addinai daban-daban, ko kuma kamar yadda ɗazu na yi magana, addini guda ne amma akwai bambancin fahimta na waɗansu ɓangarorin addinai ɗin, yaya yake wanzar da zaman lafiya kamar aƙida kenan?
Na farko dai zan nuna godiya saboda wannan zarafin da aka bamu mu tattauna. Wato shi zaman lafiyan ba kamar biki bane wanda za ka yi in aka gama suka tafi, saboda tashin hankali ba shi da lokaci da yake zaba ya tashi. To an yi bincike sai aka duba cewa a cikin tafiyan zaman lafiyan nan ba inda za a yi in ba tare da maganan addini. Addini abu ne mai kyau wanda shi Allah ya albarkace mu da shi. Krista da Muslim addini ne masu muhimmanci a ƙasar Najeriya, amma a kwana a tashi sa aka fara samun damuwa tsakanin waɗannan addinan. Kada mu manta akwai waɗansu addinai na gargajiya amma su ba su magana. Sai muka gane cewa da muna zaman tare ko addini na daban da naki da nashi, sai an tashi kawai aka waye gari, rikici ya tashi, sai aka kawo maganan addini. Ina so in jawo hankalinmu ne kafin in je wannan tambayan da kike, da za a iya samu ana tashin hankali, kuma tashin hankalin ba za ki samu maganan addini ba ne ya kawo. Amma kafin ki hankara za a kawo addini da juya ciki. So a jikin tafiyan da muke yi maganan tafiyan zaman lafiya musamman daga JDPC, ina aiki da department da ake kiranta Peace Building and Conflict Transformation. Wannan kungiyan tana karkashin Catholic Archdiocese. Mun gane cewa ba za a taba iya a yi maganan zaman lafiya a kwanakin nan ba in ba tare da taba maganan addini ba, musamman yancin addini. To kin ga inda muke samu jagora kuma ya zama mana babban abu ne mu ci gaba da tattaunawa akan wannan abu. kuma maganar zaman lafiya in ba an kawo an wayatar ma da jama'a da kai akan maganar yancin addini to za mu zama damu.
Wato dai na fahimce ka, kowa a bar shi yayi abin da yake bukata, ba lalle idan kai kana wannan addini wani ya ce maka lalle abin da kake yin nan ba daidai bane.
Ai muka koma cikin constitution ma na Nigeria, akwai section da tace freedom of association. Duk kungin da na ga dama, kungin da na san cewa ba za ta kawo damu a gari ba, kowa yana da yanci ya bi addinin da ya gan ya fi mai ba tare da sanin tama mutum.
Yanzu a ce kana Krista, sai ka ga wani yana addinin gargajiya, kenan baka da hurumin ka ce mishi wannan abin da kake yi ba daidai bane.
Kamar yadda na faɗa, na ce in dai wannan addinin ba addini ne bane wanda yake kawo tashin hankali, ba tare da sanin tama mutum ya ci gaba da addinin shi, ba ci gaba da
kawo sai dai ko ka bishi a hankali,
ka hankali ra'ayi ne. In kana so mutum ya dawo addinin ka, ra'ayin shi ne ya zaba, ba tare da tilasa mishi cewa dole ne ka bi addinin ba. To inda muke samu illa ki, inda muke samu matsala ki.
To shikenan, nagode. Bari in koma gare ka Alhaji Salis Bashir. Kai ma duk aikin da kuke yi kenan, na san shekara da shekaru kun saba yin wannan aiki na zaman lafiya, ta yaya batun tattaunawa musamman tsakanin addinan nan ke taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya?
Alhamdulillah, na yi godiya bisa wannan tambaya da kika yi, sa'annan kuma ga dukkanin masu sauraro, yana da kyau mu fahimta kamar yadda shi dan uwa ya yi bayani, addini ra'ayi ne kamar yadda ya faɗa irin nashi fahimta. Ra'ayi anan shine abinda ake so ka gane, idan wani ya zaɓi ya yi wannan to ra'ayin shi ne. Ai kai ma kana da naka ra'ayi, to ka je ka yi naka. To mu a tsari na addinin musulunci, Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin Alƙur'ani cewa bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fi dini, ma'ana babu tilastawa a cikin addini. Me yasa za a ce babu tilastawa? Shine wannan ra'ayin naka ko wannan hanyar da kai ka dauka, ba za ka ce dole sai kowa ya bar wanda shi ya zaba ya zo ya bi naka ba. Me ake nema a gurin ka? Shine ka nuna mishi kyawawan dabi'u na wannan addinin naka. Ana kiran mutane zuwa ga addini amma ba da fada ba, ba da tashin hankali ba, balle a tilasta musu. Zaka koya musu kyawawan dabi'u ne wanda kai addinin ka ya koya maka. Misali, idan ka zamto mai gaskiya, duk inda kai mu'amala da mutane za su yi sha'awar ka. In ka zamto mai haƙuri, in ka zamto mai kyauta, mai ayyuka na alkhairi da dukkanin halaye masu kyau, to zai zamto kowaye yayi mu'amala da kai zai dinga sha'awar wannan abin da kake yi.
Kenan, irin kungiyoyi da muke gani kamar masu tsauran ra'ayi, waɗanda har suna tilasta mutane, har suna kashe mutane a waɗansu wurare, ba daidai ba kenan? Ba sa bin abin da Alƙur'ani ya ce?
Duk kungiyar da ta ce lallai sai ta tilasta mutane sun bi abin da take so, to wannan ba addini ba ne. Kai tsaye muna faɗa da babban murya cewa ba addinin musulunci ba ne, domin addinin musulunci bai ce ka je ka tilasta wa kowa ba. Domin ya ishe mu babban abun koyi, irin rayuwar da fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi da waɗanda suka yi zamani tare da shi, ya zauna da wanda ba musulmi ba, da Kirista, da Yahudawa, da ma waɗanda ba su da addini, kamar yadda a yanzu ake kiransu masu gargajiya, duka ya zauna da su, kuma babu abin da ke tsakanin shi da su sai kyakkyawar mu'amala. Har a gidan shi akwai ɗaya daga cikin yaran aikin gidan shi wanda ba musulmi ba, ba ma Kirista ba, ba Yahude ne, ya yi rashin lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tashi mu je har gida mu je mu gaishe shi. Duk zaman shi da ya yi da shi bai taɓa ce mishi zo ka bi addini na ba, ta tare da cewa shi ne annabin wannan zamani wanda ya fi kowa kusanci da Allah, amma bai yi amfani da wannan damar cewa tunda ina da wannan matsayi sai ka bi addini na ba. Hatta mutanen Makka da ya zauna tare da su ba wanda ya tilastawa.
Abin da yake daure ma mutane kai shine, idan aka fara bada misalai, ta yaya mutane za su fahimci cewa abin can da aka yi a baya ya kamata shine za mu yi amfani da shi, maimakon a ce ana bada abin da ya faru shekara 100 da suka wuce, yanzu abin da yake nan shine muke ganin ya kamata.
Wato babban matsalan da aka samu shine waɗanda suke amfani da su don addini gurin shigar da gurbatacciyar karantarwa. Wannan duk tarihin da ake kawo cewa annabi ya yi rayuwa dai kaza yayi kaza yayi kaza ba don komai ake kawo mana ba sai don mu ma mu siffantu mu ɗabi'antu da irin waɗannan halaye da yanda ya zauna da wanda ba musulmi ba a lokacin shi. Tunda Allah ne ya ce mana komai kuke so ku kwaikwaya na rayuwa ku kalli rayuwar manzo Allah a ciki ta ishe ku duk abin da kuke nema. Shi yasa koyaushe ake bada misali don me don a ɗauka a yi amfani da shi. To sai aka samu wasu gurɓatattu wanda suna shiga cikin addinin. Su yi bincike su gano irin waɗannan halaye sannan kuma yayin da za su isar da nasu saƙon gurɓataccen saƙo sai su juya wannan ma'anar zuwa abin da ya dace da zukatansu. To ta nan ne ake ɓata karantarwa ta addini. Shi yasa zaki ji ana cewa a cikin dukkanin addinai akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza. Su a mutanen kirki waɗanda suke isar da saƙon ainihin karantarwar wannan addini. Dukkan addinai kamar yadda ya faɗa ai dukkanmu da Kirista da Musulmi da Bayahudi kowa ka tambaye shi zai ce maka yana karkashin Abrahamic religion ma'ana addinin Annabi Ibrahim. To tushen addinin Annabi Ibrahim shine waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye. Shi yasa idan aka samu gurɓatattun malamai a cikin dukkanin addinan sai kiga suna kautar da hankulan mutane gurin nuna musu abin da bai dace ba na tsatsauran ra'ayi ko tilasta mutane ko aje ana kashe-kashe ana tilasta wa mutane sai sun yi abin da ba shi ra'ayinsu ya zaɓa musu ba.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya.